بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يعيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب.
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم بدساك حدوى أولا يمشي ترانا لتني يومنا بيرغة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2023. A wannan tafsiri na yamma da muke yi, wannan shine darasin mu na biyu a farawa insha Allah. Ko yawa, kamar yanda ajiya muka yi bayani, ko ince muna cikin bayani, zamu tashi a farkon suratul kahf. Ko jiya lokaci ya cinye mana wurin bayanin ayoyi da suke ko surori da suke makiyya da madadiyya. Alhamdulillahi mun karkare iyada abinda Allah ya sauƙaƙe mana mu faɗa a jiya din. Don haka yau za mu fara farkon sura, kamar nan faɗa cikin suratul kafi. Malam Abdul Qayyim sai karanta mana ayoyi uku farkonta insha Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يبو يا تبتغ الله وندي سوكدا للتابي قباوزا ولم يجعل له عوجا كما بيسن ياما ونال للتابي كركتابا. Qayyiman, daidaitaccen littafi ne, liyundhira ba'san shadida, dan yayi gargadi mai tsanani, min ladunhu, wato daga gare shi, wayubashshiral, daga Allah kenan, wayubashshiral mu'minina, kuma yayi bushara, ya bada labari mai faranta rai ga mu'minai, alladhina ya'maluna salihati, waɗanda suke aikata ayyuka na ƙarai, yayi musu bushara da cewa anna lahum ajran hasana, lallai suna da wani sakamako mai kyau, makifina fihi, suna masu dawwama a cikinsa abadan har abada, wannan ita ce aljanna. Wannan su ne ayoyi da Malam Abdul Qayyim ya karanta mana su. Kafin fara fassara surar, wannan sura, suratul kahfi, tana daga cikin surorin da suke da wasu falala a cikin Alkur'ani, suke da wasu matsayi wanda Allah ta'ala ya ba su na musamman. daga cikin su akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wato hadisi daga Al-Bara bin Azib dai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya kasance yana karanta wannan sura ta suratul kahfi a cikin dare a gidansa a kuma gidan nan nashi akwai dabban sa da yake hawa dan tafiye-tafiye ko dan jihadi wato akwai doki da ya daure a gidan sai wannan doki ya rinka fisga ya habo da wani abu da yake gani daga sama kaman yana saukowa zai sauko ya danne shi wannan bawa dake karanta alqur'ani shine Usayd bin Hudayr dai ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji dokin sa yana fisga sai ya fito yana fitowa sai ya ga kaman wani girgije kaman wani hajari a saitin gidansa yana kokarin ya sauko daga sama ganin haka nan wata riwayar ma yaje ya samu Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan sallar asubahi yace da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin da na gani naji doki na yana fisga a lokacin da nake karanta suratul kahfi da na fito kuma ga abin da na gani har a wata riwaya yake ce Annab sallallahu alaihi wasallam ba ma fa sallan dare nake yi ba saboda kunama ko wani abu mai dafi ya harbe ni ina jinyan wannan harbin da ya mani da ya fada ma Annab sallallahu alaihi wasallam wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ikra fulano yi karata alqur'ani ya kai wani ya kai Usayd bin Hudayr ka rinka karanta alqur'ani ka rinka karanta suratul kahfi wannan abu da ka gani yana sauka daga sama ba komai bane face natsuwa ne Allah yake saukarwa ga alqur'ani ko saboda karatun alqur'ani ko a yayin da ka karanta wannan sura a cikin alqur'ani sai Allah ya sa wannan natsuwa yake sauka wanda wannan ɗaya ne daga cikin falaloli da daraja da wannan sura take da shi sannan daga cikin falalolinta da darajanta tana ba da kariya daga almasihi dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Abu Darda Allah ya kare da a gare shi hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haddace ayoyi 10 farkon suratul kahfi to ba shi ba dajjal wanda ya haddace ayoyi 10 farkonta ita wato suratul kahfi matsayinta yana da yawa bayan darajar da take da shi da muka duwancan ka cokal gaba daya kun ga yanzu wannan sun yi bayani akan ayoyi 10 farkonta kamar yadda kuma wani hadisin har wa yau daga Abu Darda shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi duk wanda ya karanta ayoyi 10 karshen suratul kahfi to ya kubuta daga fitinan masihi dajjal wancan hadisi na farko Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito wannan hadisi na biyu kuma Imam Muslim ne kadai ya ruwaito shi kenan in kun fahimci suran gaba daya ta daraja ne kamar yadda za mu ƙara ji a gaba sannan kuma 10 farkonta suna da daraja mai zaman kansu haka 10 ƙarshenta su ma suna da nasu darajar masu zaman kansu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi wannan al'umma game da fitinan masihi dajjal wannan dajjal din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ne a ƙarshen lokaci yana da fitintunu masu tarin yawa yana da jarabawoyi da zai zo ma mutane da su zai zo daga cikin fitinar sa zai rinka kallon kabari na mutumin da ya rasu ya mutu da imani zai ce mishi wani ya kira sunansa sai a ga ya taso a raye sai ce da shi kafirce ma Allah kai imani da ni sai mai kabarin nan mumini ne fa salihi an sani amma sai ya kafirce ma Allah sai ya imani da shi sai dajjal ya kashe wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ran alkiyama haka zai tashi kafiri ba mumini ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da wuta irin nashi da aljanna irin nashi wutansa wanda ya haƙuri ya shiga wutansa anan to dan aljanna ne a ranar alkiyama haka nan wanda ya karbi aljannansa dan ya guje ma wutansa to ran alkiyama kuma wuta zai shiga sannan zai zo da tarin dukiya mai tarin yawan gaske saboda ya rudi mutane su yi imani da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo da ido ne guda daya a saman idan shi an rubuta kafara da kaful da kafun da fa'un da ra'un duk wani mumini mai imani a lokacin in ya ganshi zai iya karanta wannan abin da aka rubuta wanda bai da imani ko ba zai iya karantawa ba wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam yace zai zagaye duniya a cikin kwana 40 sai ya shiga lungu da sabo a duniyan wurare biyu ne kadai za su gagare shi ba zai iya shiga ba shine yace garin Makka da Madina garin Makka da garin Madina su abin da zai faru zai je ya tsaya a wani gari tsakiyar Makka da Madina tsakanin su sai ya wani irin ƙara idan yayi ƙaran nan duk wani munafiki wanda akwai cuta a ransa ta imani zai kasa zama a Makka ko Madina ya tsorata ya fita idan ya fita sai Dajjal ya kashe shi amma shi ya shiga ba zai iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin fitinar sa in yazo zai kalli sama ba damina bane ce ma sama ta zubar da ruwa kuma za a ga sama tana zubar da ruwa zai kalli dabbobi ramamu kyamusassu kanana yace da su su girma su kiba su haihu kuma nan take za a ga sun girma sun kiba kuma sun haihu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku tsaya ku ji idan yazo ina rayi ni annabi sallallahu alaihi wasallam ina da rai ni zan fita da kaina zan yake shi kuma ni zan kashe muku shi ba ku da matsala yace amma idan yazo na rasu ma'ana bana nan to duk wanda ya haddace ayoyi 10 farkon suratul kahf ya kubuta daga masihid dajjal to kun ga wannan shike nuna maka muhimmancin waɗannan ayoyi 10 farfanta kenan ga duk musulmin da ya san ya kamata ya kokari ya me ya shigar da su cikin kirjinsa kuma ba su da wahala tunda ka iya haddace suna yan kwalle da club ai haddace kadi ne bai ga wanda zaka je neman kubuta daga dajjal ai bai kamata ya baka wahala ba ko eh wani ya haddace hakkudin takalmin wani dan kwallo haka naga wani a garin mu naje zamu kai wankin hulina yana zaune yana karanta jarida ta yan kwalle ne mali yana karanta har muka wuce ta gaban shi muka yi mai sallama ina yana ce yana tadabburi hankalin sai nisa saboda zurfin tunanin abin da yake karantawa sai da zamu dawo sai muka ganshi ya gama karatun da muka yi mai sallama ce ah kwana biyu mallam an ba dade ba a sadi ba muka ce ba dade ba kai ne dai baka sadi da mu amma mun sadi da kai yace tun lokaci kana muka ce a'a ku yanzu muka wuce muka yi ma sallama baka ji mu ba sai ce wallahi mallam kaga wai wani ne takalmin da wani ke sawa shine dala kaza ana biyan wani kaza nace to ai wannan matsalar ka ce kai ka damu da shi ni da ka tambaye ni Abdullahi dan Mas'ud ne sai muka bayanin sa in gaya muka cewa wanda ke so ya ji alqur'ani dan yi shakab kamar yadda Allah ya saukar da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saurari karatun Abdullahi ibn Ummu Maktub Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ina fata mun fahimci wannan to kaga abin nufi dai kai kokari waɗannan ayoyin su zanto suna cikin kirjinka saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ya kawo maganar masihin dajjal shi yasa muka haska kaɗan game da abin da ya shafe shi na faɗi kaɗan ne saboda hadisan da suka yi magana game da shi suna da yawa malamai sun yi rubuce-rubuce har lokacin da zai sauko da abin da zai faru bayan an kashe shi da dawowar Annabi Isa da yadda za a yi sallah duk hadisai sun bayani a kansu to don haka dai abin da mu muke bukata wannan suratul kafi da ta shigo cikin magana musamman za mu amfana a cikin tafsirin abin da za mu karanta nata daga cikin amfanin akwai wannan haddace ayoyi 10 farkon suratul kafi ko haddace ayoyi 10 karshe ko yawan karanta ayoyinta na 10 karshe hadisi ya tabbata daga Abi Sa'id al-Khudri daya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace duk wanda ya karanta suratul kahf a ranar juma'a to Allah ta'ala zai haska shi da wani irin haske wanda zai kasance daga inda yake inda ya karanta wannan surar hasken nan ba zai gushe ba har sai ya je inda Ka'aba take ma'ana idan daga nan gwanda ka karanta haske zai daga daga inda kake har sai ya nufaci ɗakin Allah ta'ala kaga wannan ba karamin rahama bane ba karamin taimako bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan kadan ne daga cikin falalolin abinda asalin wato surar ta kunsa suratul kahf kamar yadda muka ji Allah ta'ala ya bude ta da yabo ita ce sura daya daga cikin surori biyar da Allah ya bude su da irin wannan a cikin alqur'ani ba su da na shida a cikin littafin Allah na farkon su ita ce fadin Allah ta'ala inda ya fada mana da suratul fatiha ita ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kalmar alhamdu anan ta fara zuwa sannan na biyu shine farkon suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe suratul an'am da fadin sa alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wannan jama'a ta fara da kalman alhamdu, sannan sai na ukun su ita ce suratul kahf din, kamar yadda mallam ya karanta mana alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab. Wuri na hudu da Allah ta'ala ya buɗe da alhamdu ita ce farkon suratul saba. Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wal ardi wa lakul hamdu wa lakul hamdu fil ula wal akhirah. Sannan na karshe ita ce suratul fatir. Allah ta'ala ita ma ya bude ta da godiya da yabo, inda yake alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusula, har zuwa karshe. Don haka dai wannan sura da Allah ta'ala ya ambata mana wannan yabo a ciki yana nuna girman al'amarin, kamar yadda malamai suke faɗa cewa wannan yabo da Allah ta'ala yayi yayi shi ne da ɗaya daga cikin siffofinsa madaukaki, wanda Allah ta'ala dukkan siffarsa siffofi ne da suke cike da kamala, babu tawaya, babu naƙasa a ciki. Kuma buɗewarsa da yabo ga littafinsa yana nuni zuwa ga ni'ima da Allah ya yi ma bayi ta fili da ta ɓoye. Wannan ni'ima akwai ta addini, kuma ita ce tafi kowanne tsada da muhimmanci. Yayi mutane sun kasance wato musulmai, wanda ya gansa a musulunci an yi masa ni'ima mai yawa. Sannan akwai ni'ima kuma ta duniya, wanda Allah ta'ala ya mutun na farko a matsayin dan adam ba dabba ba, yace wala qad karramna bani adama wa hamallahu fil barri wal bahr. Yayi mu a mutane muna sa tufafi mu rufe al'auran mu, ya ba mu hankali da muke gane abin da zai amfanar da mu, mu guje mu wanda zai cutar da mu. Amma sai kaga dabba tana tafiya tsirara, wata ma bindinta a sama, al'auran ta a waje, haka nan za ta ta yawo ta kwanta kan kazanta, ta yi bawali kuma ta kwanta inda ta yi bawali din. Kaga yinka a matsayin dan adam wannan ni'ima ce da Allah ya maka ta duniya, har waɗannan dabbobin da sauran halittu aka sa su rinka yi maka hidima don ka ji daɗin rayuwa ka bauta ma Allah. Don Allah ta'ala ce mata'an lakum wa li'an'amikum, an yi su ne don jin daɗinku, sannan kuma ya zanto ni'ima ce gare ku. Allah ta'ala ya sanya ni'ima ga bayinsa, ni'ima sakakkiya kamar yadda muka ji, wadda ni'imar da yake faɗa mana a farkon wannan sura ita ce ni'imar saukar da littafi mai girma ga kuma bawansa wanda yake shi ma mai girma a cikin halittunsa. An saukar mana da littafi, Allah bai kyale mu haka nan kara zube mu ta rayuwa kamar dabbobi ba, sai saukar mana da littafi wanda wannan ni'ima ce. Bayan ya saukar da littafin, da za a kyale mu da littafin ko da mun iya karanta shi sai mun ta jayayya da junanmu, wane ce kaza za a yi, wane ce kaza za a yi. To ƙarin ni'ima kuma shine sai Allah ya aiko da manzo wanda zai zo ya koyar da wannan littafin. Kuma mu wannan al'umman sai aka zaba mana manzon da yafi kowanne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasantuwar mu al'umman sa daraja ne a gare mu akan sauran al'ummomin da suka shude, saboda mu ne zamu shaida ga waɗannan al'ummomi kamar yadda muka sani. Allah madaukakin sarki dai ya yabi kansa, ya yaba ma kansa, wanda a cikin wannan yaba wanda Allah yayi ya kunshi shiryar wanda yayi mabayi domin su gode masa. Duk mutumin da yake musulmi ya kamata ya rinka zama cikin godiya. Wannan shi yasa ma hatta Fatiha da muke karanta a cikin sallah a rana karanci so 18 zaka ga godiya ne muke farawa da shi, saboda idan an ce mu biya ni'imar da Allah yayi mana to ba za mu iya ba, ba ma biyan ba, kirgawa kadai da Allah ta'ala zai ce ku dauki biro da takarda ku kididdige ku rubuce dukkan ni'imar da ne muku, ba za ku iya kididdigewa ba. Dan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku ce za ku kidanye ni'imomin da Allah ya muku to ba za ku kai karshen su ba, ba za ku iya tattare su gaba daya har ku zo ku ce gashi kun gama irga ni'imomin da Allah ya muku ba. Dan haka dai saukar da alqur'ani a gare mu ba karaman ni'ima bace, domin saukar da shi ya shafi dukkan littattafan da suke bayan shi, sannan hukuncin sa ya shafi hukuncin dukkan sauran littattafai. Shi yasa duk wanda ya riki wanda ba shi ba yana cikin matsala, Allah ka shiryar da mu. Sannan Allah madaukakin sarki ya siffanta wannan littafi nashi da siffofi guda biyu wanda suka kunshi abubuwa guda biyu. Wato akan na farko littafin nan cikakke ne, dan ya ce walam yaj'al lahu iwaja, Allah bai sanya masa karkata ba. Ma'ana littafi ne mai kamala ta dukkan fuskoki. Ba za ka samu wani abacin Alkur'ani wanda ba haka yake ba. Babu tawaya a cikinsa, babu tawaya a bayansa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min azizil hakim. In ba kuskure karshen ayan ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi. Barna ba ta zuwa gaba gare shi. Malamai suka ce ba kai saka ƙara wani abu a cikinsa ba, Allah yake nufi. Kana ƙara ko wasari ɗaya, dan ƙaramin yaro zaka ji yi maka gyara ce ba haka bane. Haka ne ko? Wala min khalfihi, barna ba ta zuwa gaba ya gare shi, suka ce annuqsan, tawaya. Kana rage wani abu, kana tsallake wawun, zaka ji yaro ya faɗa maka wawun. In ko kana kan kujeran musabaka ne sai inda aka yi da kai. Ko ba haka bane, da kayi motsi sai kaga jan wuta. Me ya faru? Ka canza wasari. Shine la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. To kaga shine ma'anan wa lam yaj'alhu 'iwaja. Allah bai sanya ma Al-Qur'ani karkata ba. Wannan kuwa abinda Allah ta'ala ya faɗa na abinda ya shafi kamalan Al-Qur'ani ta dukkan fuskoki, wannan yana nuni da cewa babu wani karkata a tare da shi. Qur'ani ne littafi ne wanda yake miƙaƙƙi, ma'ana duk wanda ya bi shi ya shirya. Ita ce siffa ta biyu. Kamar yadda muka faɗa, Allah ta'ala ya cire karkata ga wannan Qur'ani ne saboda ya hukunta cewa ka sani duk labarin da ka ji a cikin Al-Qur'ani gaskiya ne. Sawa'un labarin nan a baya ya faru ko a gaba zai faru, gaskiya ne abin da Allah ta'ala ya faɗa. Duk abin da ya zo a cikin Al-Qur'ani to an riga an gama. Ina fata mun fahimci wannan. Ko mutum ne wanda yake dattijo kamili, zaka ji an ce magana ɗaya yake. Da an yi magana aka ce wane ne ya faɗa, sai ka ji an ce to ku fahimci da gaske. Dan in ya faɗa fa gaskiya ne, wannan abu haka yake. Ina fata mun fahimta. Akwai kuma maganar da ana cewa wane ne ya faɗa, sai ka ji an ce ku dai bincika. A ƙara bincike. Ko ba haka bane? Me ya faru? Babu kamala a tare da shi. To babu kuwa abin da ya fi dacewa da ya samu kamala kamar Al-Qur'ani. Saboda shi ne shiryar mutanen farko, kuma shi ne shiryar mutanen ƙarshe. To shi yasa Allah ta'ala ya ce babu karkata a cikinsa, ma'ana duk labarin da ka ji a ciki, maganar Fir'auna da Adawa da Samudawa da tsuntsun Huda-huda da Annabi Suleimanu da wani, duka gaskiya ne. Hakan ya faru daidai wa daida, ba kamar irin labarin mu irin na yau da gobe ba. Wani sai ya faɗa maka magana ko ya tura maka a social media, har ya kira ka a waya ce ka fari da gaske, ka ce ya aka yi wannan, ya ce wallahi abokina daga Maiduguri ya aiko min da shi. Abokina daga Maiduguri ya ce an ce ya faru ne a Maiduguri. Da ka je Maiduguri sai a ce a Katsina ne, ka kalli tazaran Maiduguri da Katsina ku. Kana zuwa Katsina sai a ce a Fafauci aka ce maka. Kaga ana ta wasa da hankalinka. Irin wannan ba za ka same shi a cikin Al-Qur'ani. Don haka Qur'ani labarurrukansa babu ƙarya a ciki, sannan kuma umarnin da Allah ta'ala ya bayar na cewa a yi a cikin Al-Qur'ani ko abinda Allah ta'ala ya yi hali a kai, za ka tarar babu zalunci a ciki kuma babu wasa a cikinsu. Duk abinda Qur'ani ya zartar za ka tarar adalci. Sannan kuma duk abinda ka ji Allah ya ce a yi, ba da wasa ya saukar da Al-Qur'anin nan ba. Ya faɗa cikin suratul Isra, ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala. Mun saukar da shi ne ta gaskiya, kuma da gaskiya ya sauka. Shi yasa a duk lokacin da mala'ika Jibril ya ɗauko wahayi zai kawo zuwa ga wani annabi, tunda shi ne malakul wahayi, shi ne mala'ikan da ke kawo saƙon wahayi tun daga annabawan farko har annabin ƙarshe sallallahu alaihi wa sallam, cikamakinsu. Idan ya ɗauko wahayi zai sauka, mala'ikun da yake keto su daga sama dukkaninsu zubewa suke su yi sujada. Gaba ɗaya zubar da fuka-fukansu suke su yi sujada, har sai mala'ika Jibril ya wuce da wahayi, sanda zai dawo zai tarar da su sun riga sun tashi daga sujada. Mala'ikun nan za su ce kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, hatta idza fusi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum. Za su ce ma mala'ika Jibril, me ubangijinku ne ya faɗa, ranka ya daɗe. Ma'ana shi ne kwamandansu. Dukkaninsu suna shakkan mala'ika Jibril. Shi yasa duk abin da ya taho da shi sun san cewa babban al'amari ne. Wuce wanda zai da wa'ayi sai su sujada. Idan ya dawo sai su ce me ubangijinku ya ce ya Jibril. Allah ta'ala ce qalul haqq sai malaika jibril ya ce da su Allah ya faɗi gaskiya ku dai ku yi bauta kar ku kuskura ku saba mishi ba za ku ji da dadi ba to kaga wannan ashe shike nunawa cewa alqur'ani duk abinda Allah yayi umarni a cikin sa babu zalunci sannan kuma babu wargi a cikin sa babu zalunci ta yanda duk in ka duba a hankalce ma in dai mutum yana da lafiyayyen hankali to zai gane qur'ani adalin littafi musamman in ka dauki abinda turawan yammacin duniya suke kokarin yaka a cikin sa ko kace gender equality wanda ya shafa ta maganar raban gado suna ganin ya Allah ta'ala zai ce lil zakari mithlu hawzil unthayayn a dauki kaso biyu a ba namiji a dauki kaso daya a ba mace to in ka kalla in dai musuluncin za a yi zaka gane cewa adalci in ma Allah ya ce kar a ba mata din in dai mazan za su yi musulunci yanda ya kamata matan ba za su tagayyara ba ba kuma za su walakanta ba saboda dukkan nauyin diyamaci an daura shi akan da namijin lokacin da Allah subhanahu wataala ya gargadi baban mu annabi adam akan kada ya ci yayin itatuwa shi dan ya rude sai ya ci diddan Allah da sai mun koma ko wannan itaciya ai bata kare ba tana ko ba haka bane Allah ya ce ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi wannan itaciyar tana nan ko to Allah da kutuna mun je aljanna za mu tuna mu ci ta insha Allah ta'ala ko ba haka bane ai fatan mu kenan dalilin yin azumin namu kenan dalilin yin tafsiri kenan saboda wai muna ma Allah ma giya ne tausaya ce to ba matsala ku zo za ku ci Allah yadda in lokaci yayi za ku ci insha Allah mu mun san Allah zai mana wannan tagomashin Allah ya mafi karfin wannan ballantana wannan dan kadai ina fata mun gane wannan yawwa to shi yasa abinda nake so in kai mu gare shi da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam wasu suka ce wai an kore Adam ya koma ban kasa Allah ba koran annabi Adam yayi ba saukar da shi yayi kuma dalilin sauko da shi shine zo ya raye kasa da bauta dalilin saukar da annabi Adam kenan Allah ba ya kore shi ne kaman yanda ake fassarawa irin fassara da zaka ga kaman an fatattake mutum ne irin je ka kai laifi din nan ba ni baka ba abinda Allah ya yi ma annabi Adam alaihi salam kenan ba da Allah ce kunna habito minha jami'a ku sauka ku je ne ku haihu a doran kasa a rinka min sujada shi yasa ya ce wa batta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa inda sun zauna aljanna fa aida ba a raye kasa ba kenan Allah ta'ala ya ce khalifatan fil ard mun sa kai ka zama khalifa ne ka raye kasa to sanda Allah ta'ala zai saukar da su zuwa gidan duniya ya gaya ma annabi Adam shari'ar da tun ajiya ma ake ganin darajar mata a cikin ta don Allah ta'ala ya ce da shi fala yukhrijannakuma minal jannati kar ka yadda shedan ya zuga ku ku sauka daga aljanna idan kuka sauka fatashqa kai zaka wahala kun ga sai Allah bai ce fatashqa ya da kai da ita za ku wahala ba wannan na nuna cewa duk wahalar kiyama ce yana karewa ne akan ɗan namiji ba dole sai aure ba yanzu idan akwai mace wadda ta tsufa dole ɗan namiji dai ai shi zai dauka kai gidan shi ba za a dauka a ce a kai ta gidan mace ba ta zauna can mace da mace ai akwai rauni da yawa amma kai namiji kai ne wanda kake da kaifin hankali kake iya jure ma wahala wadda mace ba ta iya jure ma irin wahalar da ɗan namiji ke jurewa dan haka kai zaka sha wahala idan ba ta da sabulin wanka kai zaka siyo idan ba ta da tufafi kai zaka nemo ko zaka je kasuwa ka dauki kaya ne a kanka a biya ka ko ka dauki gatari kai faskare ko ka haka rijiya a biya ka kai zuba hakan nan dai zaka yi kuma haka koda auren mace kai duk dukiyar da take da shi sai dai idan ita ta tausaya maka kuma ya kamata su tausaya din tun daga lalan Khadija tana tausayawa haka ne ko amma kuma inda za ta ce ba za ta yi ba to a shari'a kuma ba zai yiwu a ce dole sai ta yi ba sai dai a mata nasiha a ja hankalinta a ce yana da kyau ta yi amma haƙƙinta ne to kaga wani addini ne ba mace irin wannan yancin ba za ka taɓa samu ba sai a musulunci kuma kafin zuwan musulunci ana raba mata ne a gado kamar yadda ake raba takalma da riguna da motoci da abin hawa haka za a sa su a gado sai ɗa ya gaji ma guggwansa ta wancan ɗaki kuma ya kwanta da ita kaga wannan ƙazantar ya yawaita amma da musulunci ya zo sai ya ce ba zai yiwu ba imani irin yadda ɗa namiji ke imani ya je aljanna irin shi ne imanin da ɗiyamace take yi ta je aljanna irin aljannan da namiji zai shiga din yayi imani irinsa dai babu canji mace za ta shiga idan ta yi imani kaga wannan daraja ce sannan a wurin gado din ma Allah ta'ala yazo yace yanzu ba wai a sa su a gado ba, an kyanta su kuma su ma a ba su gado. Kuma idan ka je ka bi ilimin gado da zurfin sa, zaka ga wanda suka fi kowa yawan kwashe gado mata ne. Mata ne. To kaga ashe wannan adalci ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Sannan wannan aya ta tabbatar da daidaito da ake so mutum yayi a cikin addini, wanda wannan shine abin da yake kasancewa shi Al-Qur'ani yana hukunta mana cewa baya bada labari ko yayi umarni da wani abu sai abin da yake babba ne a wurin Allah. Duk abin da kaji Qur'ani ya faɗa, to karka dauka wasa Allah yake yi. Da kansa yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Yanzu kuna tsammani ne mun halice ku kara zube ba tare da mu dora muku nauyin bauta ba? Allah ya ce Allah ya tsarkaka ga haka. Allah ba zai yiwu yayi halitta ba tare da bauta masa ba. Shi yasa a wani wurin yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mu. Waɗannan labaruka da Allah ke bayarwa a cikin Al-Qur'ani labarai ne waɗanda suke cika zuciyar duk wani mumini da ilimi. Zaka san abin da da baka san shi ba, Allah zai zo ya sanar da kai. Sannan kuma shi yasa Allah ya ce wa allama kama lam takun ta'lam ko wa kana fadlullahi alayka azima. Sannan yana daga cikin amfana za a cika maka zuciyarka da imani, sannan zaka samu hankali idan kana bin Qur'ani. Duk wanda ke riko da Al-Qur'ani zaka ga nutsuwar sa ma daban ce da wanda ba shi ba. Shi yasa malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa kila ba a tattara Qur'anai da yawa zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, duk da cewa wahayi bai dade da gama sauka ba bayan rasuwar sa, shine su sahabban su ne Al-Qur'ani. In kana maganan tilawa ne zaka zo ka tattar da su suna karanta Qur'ani ko da yaushe. Idan kana maganan aiki ne to su da Qur'anin suke aiki. Duk inda kaga wani sahabi aikin shi fassara maka Qur'ani yake. Shi yasa zaka ga suna ta zama sanadiyar saukan ayoyi da surori da yawa su sahabban, saboda ayyukansu yana dacewa da abinda Al-Qur'anin ya zo da shi. To wannan dai ke nuna cewa daga cikin abinda ke sa mutum ya samu cikar imani a zuciyarsa shine ya zamto Allah yana bashi labari da sunayensa da siffofinsa da aikace-aikacensa. Idan Allah na faɗan shi ne wani, kamar yadda ya ce godiya ta tabbata ga Allah, kaga akwai buƙatar ka san wai abin bautanka shi ne Allah, wanda shi ne saukar da littafi. Kaga wannan daga cikin aikace-aikacen Allah ne subhanahu wa ta'ala. To idan kana samun wannan, tabbas zaka samu abinda zai baka ilimi mai tarin yawa, sannan kuma zai baka imani. Domin umarni da Allah ta'ala yake bayarwa a cikin Al-Qur'ani da hani da yake yi suna tsarkake zukatan mutane. Indai ka bi umarnin Qur'ani zuciyarka za ta tsarkaka, sannan kuma tana sa mutum ya samu haɓakan imani ta yadda har zai samu kamala na imani din. Saboda shi Al-Qur'anin abinda ya tattara kenan imani da adalci da daidaito. Sannan kuma duk wanda yake bin Qur'ani zai samu ikhlas. Ikhlasin nan shine zai rinka yin abinsa domin Allah, kuma zai rinka bauta ma Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so, ba tare da an haɗa shi da wani a cikin bauta ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce qayyiman littafi ne daidaitacce wanda aka yi shi liyunzira ba'san shadida, dan yayi gargadi mai tsanani milladunhu daga Allah, wanda ya saba ma Allah ya sani Allah ta'ala zai saba mishi. Wai bashiral mu'minin, sannan kuma yi bishara ga mu'minai su sani cewa alladhina ya'maluna as-salihati, wanda suke aiki na kwarai. Menene aiki na kwarai? Shine yin aiki domin Allah, kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Duk wanda ke aiki don Allah kuma yake aiki yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ayi, to wannan shine ake ce ma yayi al-amal as-salih. Sakamakon da Allah ko zai ma wanda ya haka shine yana da ajran, wani irin sakamako hasanan mai girma. Allah ka samu daga cikin su. Karshen sakamakon da Allah zai ma wannan shine gidan aljanna. Kuma abin da yafi komai dadi shine makithina fihi, suna da mutum yana dawwama a gidan aljanna abadan har abada. Kaga wannan ya mafi aljanna, shiga aljanna, labarin shiga aljannan dadi, din cewa ba za a fita a ciki ba. A ƙarshe hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yan aljanna sun shiga aljanna, ya Allah ka sa muna cikin su, yan wuta sun shiga wuta, Allah kai mana tsari daga shiga wuta, za a zo da mutuwa da siffar rago kamar wannan rago da kuka sani ake layya da shi. Allah ta'ala zai sa a dora shi a doran arafi, wani katanga ne da ke tsakanin yan aljanna da yan wuta. za a kalli yan aljanna a ce da su menene wannan su ce mutuwa ce za a kalli yan wuta a ce menene wannan su ce mutuwa ne kun tabbata mun tabbata kun tabbata mun tabbata sai Allah ya ce to a yanka mutuwa ita ma ba sauranta daga yau sai a kalli yan aljanna a ce da su to eh me ci ta ci ta eh kwarai da gaske hadisi ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kalli aljanna yan aljanna Allah ka samu ne a ce da mu khuludun khuludun bila maut kudawwama kudawwama kuji dadin ku daga yau ba mutuwa kan ma ku ƙara tsoro ka san din ni'imar da kake ciki a duniya da ka tuna za a saka arabi sai ka ji kara zan in kana so ka gane maganar da nake yau in ka je bacci ka gwada ka jawo barkonka ka rufa kanka ka miƙe hannuwanka inda ake miƙe gawa ka hada kafafuwanka sai ka kaddara ka ce maranka daga yau ƴaƴanka da matanka nan gashi nan liman na maka sallah akai ba za ka koma ba da gudu za ka ji kaya ya mayafin da hannunka da kanka sai ka ji kai wani ajiyan zuciya kuma sai ka ji ranka kana sha'awan gobe ka fita kai sadaka bari in kiyaye sallah bari in yi kaza duk dai wata rana sai ta zo ta faru haka ne zai faru ina fata mun fahimta to yan aljanna su ji an ce ba mutuwa dadi ne a gare su za a kalli yan wuta su ma a ce da su khuludun khuludun bila maut kudawwama kudawwama ba tare da mutuwa ba kaga wannan kuma daga nan musiba ta fara Allah ta'ala ka sa muna daga cikin wanda za ka yi musu ni'ima da aljanna ka tsiratar da mu daga azabin wuta Malam Umar Khamis muna ma barka da zuwa dan garin da ya zama ba koko Allah ya saka da alkhairi abinda kuke da yada sunna Allah ya muku jagora kuma ya sa ana yi asara to ina ga sai mu takaita anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa bi tarayya alada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya a ranka bani a rubuce ne in aka ban na yau gobe sai mu amsa insha Allah zai fi mu sauki to assalamu alaikum wa rahmatullah